sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin kuma da ake so ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalon da Niya da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace rana Asabar a cikin wannan shirin, za mu gabatar muku da tsintsiya madaurin ki daya da kuma jawabai daga dattijai.
Assalamu alaikum masu sauraro. Sabon Prime Minister kasar Somalia Hassan Ali Khairi ya ce yana jin hankalin makarabin gwamnatinsa domin yakar cin hanci da rashawa, kuma ya yi alkawarin yaki da kare dokoki wanda ya ce wani abu ne da gwamnatinsa ba za ta lamunta ba. A inda yake jawabi a wajen bikin karbar mulki a hannun tsohon Prime Minister Muhammad Adan Ibrahim Barkechi zuwa ga sabon ministan Abdulrahim Abdul Abele, Khairi ya bayyana damuwarsa kan ya kamata a tafiyar da harkokin gwamnati akan hanyoyi na gaskiya. Ya ce, ni da shugaban ƙasa ba za mu yadda da lalata dukiyar al'umma ba, saboda haka za mu ɗaura ɗamarar yaƙi da duk wani wanda yake da hannu cikin cin hanci da rashawa. Ya ƙara da cewa, duk inda cin hanci da rashawa yake, to ba za a taɓa samun nasarar aiwatar da komai ba. Shekaru kusan 20 kenan kasar Somalia ita ce kan gaba a kasashen da suka fi kowace cin hanci da rashawa, kuma sunanta ne na farko a jerin sunayen kungiyar bin diddigi kan cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa. A ranar Alhamis da ta gabata, Prime Minister ya gabatar da zaman tattaunawarsa ta farko da jami'an gwamnatinsa, inda ya faɗa wa sabbin ma'aikatansa kowannensu ya bayyana dukiyar da ya mallaka ga gwamnati, wani mataki na yaƙi da cin hanci da rashawar. Kafofin yaɗa labarai a Amurka sun ce ƙungiyoyin tsageru na ƙera na'urar bam wacce za a iya ɓoye ta a cikin ƙaramar na'ura mai ƙwaƙwalwa, wacce za a iya wucewa da ita ba tare da wasu daga cikin jami'an tsaron tashoshin jiragen sama sun gane ba. Kafafen yaɗa labarai na CNN da CBS sun ce jami'an tsaron Amurka sun faɗa musu cewar 'yan tsagerin Al-Qaida da na Daesh suna aikin ƙirƙirar hanyoyin ƙera wannan makami a cikin na'urori masu amfani da lantarki. Kafafen yaɗa labaran sun ƙara da cewa 'yan tsagerin sun samu manyan kayan bincike na tsaron tashoshin jiragen sama don yin gwajin yadda za su iya wucewa da nakiyar cikin jirgi kai tsaye. Sun ce bayanin ya taka rawa wajen hukuncin da gwamnatin Trump ta yanke na hana matafiya masu tashi daga filayen jiragen sama guda 10 a ƙasashe 8 na Gabas ta Tsakiya da kuma Afirka ɗaukar ƙaramar na'ura mai ƙwaƙwalwa da sauran na'urori masu amfani da lantarki shiga da su cikin jirgi inda fasinjoji ke zama. A farkon wannan watan ne gwamnatin Amurka ta haramta shiga da ƙaramar na'ura mai ƙwaƙwalwa ciki har da na'urar iPads da na'urar ɗaukar hoto cikin jirgi inda fasinja ke zama, yayin shiga Amurka daga tashoshin jiragen sama guda 10 da suka haɗa da ƙasar Misra da Jordan da Kuwait da Morocco da Qatar da Saudi Arabia da Turkiya da kuma daular Larabawa wato United Arab Emirates. Ƙasar Burtaniya ita ma ta ɗauki irin wannan matakin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa a nan Amurka daga nan Washington DC. Shugaban kasar Colombia ya tabbatar da mutuwar mutane fiye da 100 a kasar ta Colombia sakamakon ruwan sama mai tsananin yawa da ya jawo kasa ta binne su a yau Asabar. A inda shugaban kasa Juan Manuel ya isa makowa, inda ya kaddamar da matakin gaggawa, shugaban ya ce, yanzu nan aka bani rahoton mutane kimanin 112 ne suka mutu, kuma za mu ci gaba da duba wasu. Ya yi gargaɗin mai yiwuwa adadin mutanen da suka rasu ya ƙaru a yayin da ake ci gaba da ceton waɗanda suka tsira da rayukansu. Gwamna Sorrel Arauca na ɓangaren Putumayo ya faɗa wa gidan rediyon W cewa wani mummunan al'amari ne da bamu taɓa fuskantar irinsa ba. Gwamnan ya ƙara da cewa akwai ɗaruruwan iyalai da har yanzu ba a gano su ba, haka kuma unguwanni da dama sun ɓace. Tsananin ruwan saman ya jawo ambaliya da ta zaizaye ƙasa da ta ɓoye binne birnin a daren jiya Juma'a. Sai kuma tsibirin Java da ke ƙasar Indonesia, inda jami'an agajin gaggawa nan ma suka ce kusan mutane 12 ne ƙasa ta binne a yau Asabar, wasu kuma ba a gansu ba. A wani zamiyar ƙasar da ruwan sama ya jawo, amma har izuwa yanzu ba a san adadin mutanen da abin ya shafa ba. Jami'ai suka ce ambaliyar taban ta afku a ƙauyuka inda mutane ke girbin citta, inda ya binne gidaje kusan 30. Masu agajin gaggawa da jami'an 'yan sanda na neman mutanen da suka bata. Jami'ai sun ƙara da cewar wasu daga cikin mazauna ƙauyukan sun dawo gida a yau Asabar din, bayan kwashe dare da suka yi a matsugunne na gaggawa da aka tanada saboda gargadin yiwuwar ambaliyar da ruwan saman mai tsananin yawa a kwanakin nan ya haifar.
Labarin duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, sai a gyara zama a saurari. Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin zai dubi irin rawar da su kuma 'yan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna. A saboda haka ne wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya zanta mana da.
Assalamu alaikum, sunana Ali Alkali ne, ina aiki ne a jaridar People's Daily. Ni ne mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na siyasa.
Na'am. Assalamu alaikum masu sauraron mu, sunana Salisu Sani Idris, ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun Najeriya.
Alhaji Ali Alkali, zan fara da gagare ka. Muna son ka dan mana batu don gane da irin rawar da ya kamata 'yan jaridu su taka wurin samun zaman lafiya a cikin ƙasa.
To, gaskiya zaman lafiya da harkar aikin jarida kamar dan juma ne da dan jummai tare suke tafiya. In ya zamana ana ta cece ku ce a jaridu da sauran kafafen watsa labarai, to za ka ga mafiya yawa al'ummar ƙasa inda hankalinsu yake karkata kenan. Idan wanda suke aiki a kafafen yaɗa labarai suna yaɗa maganganu na zaman lafiya, na zaman tare, to za ka ga zaman lafiyan yana da cigaba. Amma in ya zama na disan da za ka buɗe jaridu ko ka buɗe rediyo ko ka buɗe talabishin, abubuwan da za ka yi ta gani shi ne maganganu na ɓatanci da nuna ƙin wasu, abinda wai ake kira hate speech. To, akwai 'yan abu waziri a shakiɗa ko? Za ka ga mafiya yawan mutane ba wa wanda ba su yi karatu kawai ba, hatta wanda suka yi karatun suka yi ilimin. Yawanci sai ka ga inda wai baki ya karkata nan yawo yake zuba. Indai inda ka buɗe kawai maganganu ake na ɓatanci, an ware wasu ana ɓata su ko ana ƙin ƙasar, to sai ka ga gaba ɗaya mutane nan za su karkata. Idan kuma misali na zaman lafiya ne na yabo, sai ka ga nan za a karkata. Babban misali shi ne abin da ya faru kwana-kwanan nan. Saboda harkar siyasa, an san daman siyasa haka take, dole za ka samu masoya, za ka samu wanda ba sa son ka. General Buhari, President Shugaba Buhari, yana fuskantar ƙalubale sosai. Ana ta sukansa, bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, baya kaza, amma duk an manta da matsalolin da ya tarara ƙasa. Amma wanda suke ta wannan sukan, saboda mutanen ƙasa da yawa wanda suke, musamman 'yan jam'iyyar adawa da kuma na wasu ɓangare na wata ƙasa wanda sun ɗauka tunda Buhari ba daga ɓangarensu yake ba, kawai ƙasar ma an za ta wargaje ta wargaje, kullum zaki, kullum maganganu. Amma da ya bar ƙasa ya tafi jinya, wani ɗan ɓangaren ya hau, sai a shiru ƙasar, sai kuma aka da ana yabo. Shikenan wanda da suke cewa gwamnatin ba ta komai, sai kuma suka da suna cewa ai gwamnati yanzu tana tafiya, abubuwa suna canjawa. Abubuwa kuma duk wanda in ka tambaye mutum me ya canja din, ba zai ce maka farashin gari na doya ko alabo ya sako ba. Amma saboda kawai an canja alƙiblar maganar, shikenan sai alƙiblar mutane ita ma ta canja.
Alhaji Salisu, yanzu zan dawo gareka. A matsayin ka na ɗan jarida, wacce rawa ake sa ran ɗan jarida zai taka domin inganta zaman lafiya a cikin ƙasa?
Ɗan jarida yana da muhimmiyar rawa da zai taka wurin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa tsakanin al'umma iri daban-daban bisa la'akari da cewa Najeriya ƙasa ce wanda take da yawan kabilu iri daban-daban kuma ƙasa ne wanda akwai addinai guda biyu waɗanda su ne suka fi rinjaye al'amuran ƙasan addinin Islam da addinin Christianity to ya zama dole ɗan jaridu ya zama na duk lokacin da za su rada wani rahoto ko akan menene ya zama abun farko da ke zukatan su shine interest na ƙasan su kare muradin ƙasa domin wannan shine abun farko da ya kamata domin idan ba sai da zaman lafiya tukuna za a iya gabatar da wani abu kuma zaman lafiya na iya yana kasancewa ne a cikin ƙasa idan aka ce ƙasan ba zaman lafiya aikin manajeri da ma ba zai yiwu ba ko za a yi shi ma ba za a yi shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali a samu yanda ake so ba don haka ɗan jarida na farko role na farko da ke gabansu shine ya za a yi su haɗa kan al'umman ƙasa lokaci ya yi wanda ya kamata a aje bambancin addini a gefe da bambancin ƙabilanci ya kamata ɗan jarida ya zama a duk lokacin da za su gabatar da wani rahoto ko sharhi akan wani abu ya zama sharhinsu ba ta da fuska da maganan addini ko maganan ƙabilanci ko na abu sai dai maganan ya za a haɗa kan al'umman ƙasa ya za a tabbatar da zaman lafiya ya kuma za a samu ci gaba idan aka samu wannan to ina ganin tabbas za a samu ci gaba a ƙasa kuma kada ɗan jarida su manta ba zan iya kawo section ɗin ba don ya dan kwanta mu akai amma shi kanshi kundin tsarin mulki na ƙasa ya empowering ɗin ɗan jarida na su zama su ne idon al'umman ƙasa akan yadda ake gudanar da aiki na gwamnati da aiki harkokin da ke cikin ƙasa amana ne a hannunsu kuma ya kamata ya zama sun ɗauke shi da muhimmanci.
Alhaji Ali Alƙali ina dawo gare ka wani lokacin ana ga kamar akwai waɗansu manya a ƙasa waɗanda suke amfani da 'yan jarida don biyan buƙatun son rai ba biyan buƙatun ƙasan ba. Kai ka jade kana aikin jarida a kafofi da dama ko ka lura da wannan?
Warai ba wai Najeriya kawai ba kusan za ka ga mafiya yawan ƙasashen Afirka inda aka samu matsaloli manya za ka ga an yi amfani da kafafen watsa labarai misali in muka ɗau rikicin da ya faru shekarun baya kisan ƙare dangi a Rwanda tsakanin Hutu da Tutsi daga irin wannan ya fara ta gidajen rediyoyi aka fara zuwa ana propaganda ana faɗan a ɓata wancan ƙabila su ma wancan su je su ga editoci a shirya su ɓata wancan aka fara buga a jarida a buga rahotannin ƙarya a sa hotunan ƙarya da haka ya fara sai da ƙasar ta zo ta gagaru kowa to kuma kowa ƙasashen da suka ci gaba sosai irin su America da sauran manyan ƙasashe inda aikin jarida ma ake ganin ya kafu bambancinmu da su sune su wanda suke ta ƙarƙashin ƙasa suke juya harkokin jaridar yawanci ba su mai da hankali kan su haɗa faɗa tsakanin 'yan ƙasa a yi yaƙe-yaƙe a yi ƙone-ƙone a yi kashe-kashe ba da mai yaƙi ne suke na neman muƙami na siyasa wannan jam'iyya kowa ya san cewa kafa watsa labarai da kaza da wannan a bayan ta take ina yawan tasiri mu kaudawa ne mu hau ba dan amfani da jaridu ba da mujallu da sauran talabishin da gidajen rediyoyi ba America ba za ta samu galaba a yakin da ta yi a Iraq ba
Alhaji Salisu to idan muka lura irin wannan illa da wasu ke yi ta hanyar amfani da 'yan jaridu shi dan jarida a karan kansa me ya kamata yayi domin ya guje wa ayi amfani da shi a cimma bukatu na son rai
to alhamdulillah kamar yadda na faɗa dazu farko ya kamata ɗan jarida a kowane ma irin ma'aikata yake aiki ko da ma'aikatan cikin gida ne ko na gwamnati ne ko mallaka ne na 'yan kasuwa ko ma'aikata ne na ƙasan waje ya kamata ya san cewa yana da alhakin kare martaban ƙasan shi national interest wani abu ne wanda ko a ainihin sashen horar da aikin 'yan jarida ana yin bayani akan muhimmancinsa kamar yadda na faɗa ba wani ci gaba da za a iya samu a ƙasa idan ba a samu zaman lafiya ba. Duk wani abu da zai faru a bayan zaman lafiya yake. Na biyu, ya kamata kai dan jarida da ka tsinci kanka kana wannan aikin ka dinga duba menene illan ayi amfani da kai a yada kiyayya a ƙasa, ba akan ka kai ka bai ka dai kai ba, akan illan shi da zai haifar gobe ma ƴaƴanka, ma jikokinka, ma society ɗinka. Domin idan baka sa wannan tunanin a zuciyanka ba, kai na kawai kai maida tunaninka akan abinda zaka iya samu, ko kuma wani abu da zaka iya samu a wurin wanda suka sa kai wannan abun, to na farko ka sani cewa kana bata sunanka, ba wani tasiri da zaka yi, kuma tarihi zai tuna da kai ne kawai a mummuna abu da ka ba, tarihi ba zai tuna da kai akan abun alheri da kai makasa ba.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu ci gaba da zantawa da Malam Ali Alkali, mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily, da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya, akan rawar da ya kamata 'yan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya. A tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na jin jawabai daga dattijai.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar Dattawa ta dakatar da sanata Ali Indume don zargin neman zubar da mutuncin majalisar. Dan majalisar wakilai guda Jika Zaure yayi barazanar jagorantar wakilai su mamaye majalisar dattawan.
Ba za mu ci gaba da biyayya ba ga duk wani shugaba da zai bujirewa mai girma shugaban kasa, wallahi tallahi ba na tsammanin za mu ci gaba da wannan.
Wasiƙar Rufai ga shugaba Buhari na samun sharhi masu ganin daidai ne ko aka san haka. Matashin siyasa Shehu Durbi ya ce bangaren wasiƙar da ke kushe mukamai ga arewa maso gabas akwai gyara.
Ta saba da horo sa Ahmadu Bello ya mana arewa daya ce. Maganar da ake kenan arewacin Najeriya akwai ƴan mowa akwai ƴan bora.
Manjo ya shinku ya ba da shawarin kafa sashi a rundunar ƴan sanda da zai rika aiki tamkar EFCC dan kaucewa batun lalle sai an wanke Ibrahim Magu.
Wanda zai yaki da almundan hannun kudade a karkashin rundunar ƴan sanda kuma yana iya daukar Magu ya tura shi wannan guri.
Babban daga injiniya Abuba Galadima wato Aliyu ya riga mu gidan gaskiya, inda shi ma mai gidan Pauline Talan wato John Talan ya riga mu gidan gaskiya. Uwar gidan shugaba Buhari Aisha Dutta ji ta yi musu taziya. Nasura da Malik kamarar Amurka daga Abuja, Nigeria.
The Voice of America.
Haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Professor Adamu Beki da kuma mai martaba sarkin jama'a Alhaji Muhammad Isa Muhammadu duk a jihar Kaduna. Ga dai mai martaba sarkin jama'a.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallama ga dukkan al'umman arewa, fatan alheri. Mu kara hada kanmu kamar yadda aka san arewa da can ana zaman lafiya, ba san wani kabilanci ko kuma addini ba. To abubuwan yanzu sun so mu tabbatarewa, to don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu hada kanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma kasar mu abin da zai kawo mana cigaba domin ƴaƴanmu da jikokinmu. Allah ya kara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan kasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa. Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zauna lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na, mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah, mu san mutuncin junanmu, mu yi abin da zai kawo mu ƙasar mu zaman lafiya. Idan muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri ɗaya, to za mu ma ƙasar mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini. Don yanzu kamar kamfanoni, railway, makarantu da masana'antu duka arewa sun gurguje, to babu abin da zai gagara a wannan yanki namu mai albarka. Domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo. To amma ƴan shekarun nan da aka shigo tushe ɗin ya zo ya shiga tsakaninmu. To ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu yi abin da zai kawo mu ƙasar mu zaman lafiya da ci gaba domin ƴaƴanmu su samu aikin yi, su samu ilimi, su samu kwanciyar hankali. Idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganin bambancin addini ko na ƙabila ko na wani jinsi, mu zamanto uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya arewa, mai kishin arewan namu, domin arewa duk irin abin da ake bukata a arewa da a same shi. Allah Ubangiji ta'ala ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasar mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba. Domin Najeriya babban ƙasa ce, to duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu ƴan arewan ne suka jawo shi. To ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin jin daɗi da wannan yanki namu na arewa. To ina son yi amfani da wannan dama in ce ina kira ga malumanmu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu a kan muhimmancin kuma son juna, domin Allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai. Ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakkashe junanmu. To ina roƙon jama'a da mu rinka jin tausayin juna, rikon amana da kuma jin tsoron Allah. Na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da su suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan guri. Muna yin ma arewanmu fatan alheri da addu'a, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dawwammame. Wassalamu alaikum.
Shi ma Professor Adamu Beki ya ce ya kamata kowa ya yi abin da ya dace saboda a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Assalamu alaikum. Gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata 'yan arewa. Kowa na cikin abin da ya ga dama domin ba wanda zai sa baki ya ce kai abin da kai ba daidai bane, kai abin da kai ba daidai bane, sai kawai a bar abubuwa ya tafi haka. Wannan yana da babban illa, wato zai kawo mana mummunan tashin hankali nan gaba. Har zamantakeya ma a wuri daya na ƴan wanci, na abokanai, na makaranta da sauran su, zai zama mana da wuya, domin kowa na tsoron kowa. To wannan ya kamata mu dauki matakai mu daɗa son junanmu. Ni burina shine a koyawa ƴan makaranta addinin, ba wai ka mai da musulmi krista ba ko krista musulmi, amma a san asalin wayannan addinin da ake da su. Kowa ya sani, ya gane yadda, wato in ka ga mutum musulmi ne ka gane abin da yasa yake musulmi, kuma ba abin da za ka mishi ka hana shi. Haka ma krista ba abin da ake kenan ba ko kaɗan. Shi yasa rashin ganewa muke daɗa haɓaka, yake daɗa haɓaka, yake daɗa haɓaka a rasa abin da za a yi na zaman yau da kullum a tsakaninmu. Abin ma ya kai ga muna ta ganin tashe-tashen hankali a cikin majalisa, inda muke begen su ne za su yi mana jagora su nuna mana abin da ya kamata a yi, su faɗakar da mu, su yi mana faɗa a yi dokoki da zai hana irin wayannan abubuwa a tsakaninmu. A'a, a maimakon wannan ana ta yin abubuwan da ba zai amfani jama'a ba, ba zai amfani jama'a ba. Wani zubin ma an kaga irin mutanen da ke cikin majalisa ba su fi a girga ba. Majalisa na sama da 300 kaga kila mutane 20 ko 40. Ina sauran suka ce me suke yi da ba za a zauna a mai da hankali wajen yi mana dokoki da zai taimake mu ba. Yawanci ma ba su san abin da ya kamata ya yi don da zai tattauta wa jama'a a ƙasar nan ba. Har ya kai ga ana nan ana ta jayayya nan da can, a ja wannan a ja wannan, har a koyi wasu. Me zai sa haka? To, neman dalili dai a dai dagula hankalin mutane, mu rasa wurin kamawa. Ƙasar nan na buƙatar ci gaba ta kowane fanni. Ƙasar nan na buƙatar ci gaba ta kowane fanni. In ka dubi lokacin da muka samu mulkin kai 1960 ne zuwa yau, a gaskiya, a gaskiya, banda shaidan ci gaba na waɗansu tsirarru ɗaiɗaiɗai nan da can nan da can, a ƙasa ita kanta ni ba zan ga wani abin da za mu ci mun yi muhimmi na nuna ci gabanmu ba. Domin duk abin da ma muka gada daga hannun Turawa duk mun tabarbare su. Muna nan muna ta rarrafawa ne yanzu mu yi ƙoƙarin ta da su. Babu jirgin sama, babu jirgin ƙasa, ga su nan dai hanyar motoci tun na independent su muke ta aiki har yanzu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da annashuwa da lumana.
Ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Sabon Firaministan ƙasar Somalia Hassan Ali Khairi ya ce yana jin hankalin makarraban gwamnatinsa domin yaƙar cin hanci da rashawa, kuma ya yi alƙawarin yaƙi da kare dokoki wanda ya ce wani abu ne da gwamnatinsa ba za ta lamunta ba. A yayin da yake jawabi a wajen bikin karɓar mulki a hannun tsohon Firaminista Muhammad Adnan Adan Ibrahim Farketi cewa ga sabon ministan Abdulrahim Duale Bele, Khairi ya bayyana damuwarsa kan ya kamata a tafiyar da harkokin gwamnati akan hanyoyi na gaskiya. Kafofin yaɗa labarai a Amurka sun ce ƙungiyoyin tsigeru na ƙera na'urar bom wacce za a iya ɓoye ta a cikin ƙaramin na'ura mai ƙwaƙwalwa wacce za a iya wucewa da ita ba tare da wasu daga cikin jami'an tsaron tashoshin jiragen sama sun gane ba. Kafafen yaɗa labaran na CNN da CBS sun ce jami'an tsaron Amurka sun faɗa musu cewar 'yan tsigerun Al-Qaida da na Daesh suna aikin ƙirƙirar hanyoyin ƙera wannan makamai a cikin na'urori masu amfani da lantarki. Kafafen yaɗa labaran sun ƙara da cewa 'yan tsigerun sun samu manyan kayan binciken na tsaro na tashoshin jiragen sama don yin gwajin yadda za su iya wucewa da nakiyar cikin jirgi kai tsaye.
Masu sauraro, ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali da kuma lumana.